sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a kumasin Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa wannan shiri na hantsi. Sunana Hassan Maina Kaina da zan jagoranci akalar shirin. Wannan shiri na kunshe da rahoto kan martani da shugabannin Fulani suka mayar akan harin da aka kai ga jama'ar su a Igangan dake jihar Oyo. Al'ummar Najeriya a jamhuriyar Niger na bukatar Niger din ta bude kan iyakarta da Najeriya kamar da yadda Najeriya ta yi. Hukumar zaben Najeriya ta tsaye da watan Nuwamba don zaben gwamna a jihar Anambra. Muna da shirin ajina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya, amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsin. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Wasu kusoshin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka, Sanata Marco Rubio da Sanata Mitt Romney, a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewar su da shirin sabuwar shari'ar sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar, inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisar aikinta a ranar 6 ga watan nan. A wani taro a kusa da fadar White House, Trump ya nema magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar kasar su tunkari 'yan majalisar a daidai lokacin da suke muhawarar tabbatar da sakamakon zaɓe na wakilan Electoral College da zai tabbatar da Biden a matsayin wanda aka zaɓa. A makon da ya gabata ne dai aka rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Sanata Rubio mai wakiltar jihar Florida ya shaida wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewar duk da cewar Trump ya ɗau laifin wasu daga cikin abubuwan da suka faru, amma shi bai yarda da shari'ar da majalisar dattawan za ta yi ba, biyo bayan tsige shi da majalisar wakilai ta yi. A rangamar dai ta kai ga rasuwar mutane 5 da ya hada da ɗan sanda 1 wanda ake ci gaba da bincike akan dalilin mutuwarsa. Magoya bayan Trump sama da 800 ne suka afka wa 'yan sanda suka shiga majalisar suka farfasa gilasai da sauran kaya a cewar mahukunta. Daga baya dai an samu damar shawo kansu, 'yan majalisun suka ci gaba da aikinsu na tabbatar da nasara ga Biden a ranar 7 ga wata. Za mu sake komawa cikin abin da muka tsinci kanmu shekaru 5 da suka wuce. Sake bincike wanda bai da wani alfanu ga kasar. Rubio ya kara da cewar wannan ba binciken babban laifi bane, siyasa ce kawai, kuma za ta kara rarraba kawunan kasar. Jami'an fadar White House biyu sun ce a yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana mu waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga ƙasashen Brazil, Ireland, Burtaniya da wasu ƙasashen Turai 26 zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus. Mutanen biyu dai sun shaida wa kafar labarai ta Associated Press, amma sun nemi a sake sunansu. Sun kuma ƙara da cewar za a saka ƙasar Afirka ta Kudu cikin jerin ƙasashen da za a hana musu shigowa Amurka a kan halin damuwa da ake da shi na wani sabon nau'in cutar da aka samu a ƙasar da ke yawo zuwa ƙasashen ƙetare. Biden dai na sake maido da dokar tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da ya kafa a cikin 'yan kwanaki da suka rage mishi ya bar aiki, wadda ta tanaji sassaucin dokar hana shigowa daga ranar 3. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yunkurin gwamnatin Amurka na yi wa miliyoyin 'yan ƙasar rigakafin annobar corona na neman kai wankin hula dare, a cewar bayanan sabuwar gwamnatin Joe Biden jiya Lahadi, amma suna fatan cimma wannan burin nan da watanni 3. Shirin na neman durƙushewa, amma mun tada shi tsaye a cewar Zabar Basera, wanda Biden ya nada a matsayin ministan lafiyar shi a wata hira da yi da gidan talabijin na CNN da kuma matakin da ake kai na rigakafin annobar. Abinda muka gada baya aiki, amma yanzu dole ne mu tabbatar da yana aiki, a cewar Basera. Ba za a iya magance matsalar ba nan take, amma muna sa ran mu yi iya bakin kokarinmu, za mu iya dawo da komai daidai a cikin kasar. A makon da ya gabata, kamin ya bar aiki, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jinjina wa gwamnatinsa kan kokarin dakile annobar corona. Biden dai ya saka wa kansa burin yi wa Amurkawa miliyan 100 rigakafin cikin kwanaki 100 daga kama aikinsa. Wasu tagwayen bamamamai sun tashi da wasu sojoji a tsakiyar Mali cikin dare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne 30 a daren jiya Lahadi a cewar sojoji. Harin dai an kai shi ne a sansanin sojojin da ke bakin iyakar kasar da Burkina Faso, inda aka taba kai hari a kan 'yan ta'adda a arewacin Mali a 2012, kamun daga baya suka watsu zuwa sauran wurare.
Labaran duniyar ke naka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Shugabannin Fulani sun nuna rashin jin daɗinsu akan harin da matashin rajin kare muradin Yarbawa Sunday Igboho ya jagoranta akan al'ummar Fulanin a yankin Igangan da ke karamar hukumar Ibarapa a jihar Oyo, inda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane 2. Daga birnin Badun ga rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal.
Biyaman matasan Fulani Anfos a Nigeria, Anfos, naifir da wannan abin da ya faru, kuma tun da mun ga Yarbawa suna kafa wannan masu din nan ne san iri haka sai ya faru, don sun yi shiri ne su yaƙe mu da yan kare.
To kana ganin suna yaƙa waɗanda ba masu aikata laifuffuka ba?
In mutum ya yi laifi, ai ya kamata a hukunta wanda ya yi laifi, amma ba zai shafi kamar wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Kuma muna faɗa da ɗan baki da makarantar. Mustapha Aliyu ni National PR Jamunati Football Association of Nigeria. Wallahi mu ta tin hankali kawai mu gani ranar Juma, wai wannan nan bayar bin nan da wake kira Sunday Igboho ya je da tawagar sayarwa, suna da yawa to sun gida kawai sun je suna harbe bindigogi, suna harbe mutane, sun gode gida, gode duk gida sarki Fulani Oyo State ya sai Sadu Abdul Kadir, kuma sun gode duk motocinsa.
To me ya kawo wannan hatsaniya?
Wallahi mu ba mu sani ake wai mu Fulani mu bar Yarbawa gaba ɗaya kawai.
To ko an kashe wani a wannan rikici?
Eh wallahi da yake har yanzu ban tabbata ko an kashe wani ko ba a kashe ba, wannan ba zai bada wannan bayani.
To ko wani ya bace daga cikin wannan sashe ko kuma wurin da an kai rikicin?
Eh wallahi akwai wani dotijo ba mu gansu har yanzu ba, ganin sai sarkin Fulani din ba mu gansu ba, ba mu san inda yake, ko an kashe su ne ko ya bace ban tabbatar wannan ba.
To akwai wanda ya samu rauni a cikin rikicin?
Wani mutum uku na sai ya samu rauni.
Gidaje nawa an huko ne?
Eh gidaje da yake ba girga ba, amma gidaje abu da na sani gidaje ya kai gidaje kamar ba girga ba amma ya wuce 10.
To motoci ba?
Motoci 10 sa daya.
To duka na Fulani ne koko akwai na wasu al'umma wasu kabilu?
Duka motoci sarki da jajansa ne, amma yanzu da sahin nan kwamishinan ɗan sanda na jihar Oyo talakar gwamna da kasaraki suna tuna sun je kan yanzu aka domi dai ya lafa ya gabata mai kawai.
To yanzu ana iya cewa babu wani rikici kenan?
Yanzu a yau kan babu wani rikici, to ba mu san abun da zai faru a gaba, amma yanzu haka haka komi ya lafa.
Kuna na alaƙa ku da lafo ma ce ma mai yadda Allah ya ce sarki Fulani yake ku. To wannan gaskiya ne abin da yazo ya faru, kaga ana kiran mutane kowa ya kwantar da hankalinsa, kuma jami'an tsaro su tsaya wato su shawo hankalin duk mutane wanda suke kurmunta irin ayyukan nan, wato na tsoron da mutane wato a zamu a zauna lafiya.
Kamar yanda aka bada sanarwa tun farko cewa al'ummar Fulani su bar wannan yankin, al'ummar Fulani sun fara yin ƙaura kenan?
Maganar cewa su sarki sun ja ina za su babu gunda za su je, zama gunda suke wanda ya zauna shekara 20-30-40 yana wuce a zo a rana sai ko a kira takin ya taki na zai ji, kaga wani taki hankali ne daban, gwamnati ya zo ya shiga wato kawo matsala zaman lafiya tsakanin Fulani wato da mutanen gasa.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Oyo ya ci tura. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Al'ummar Najeriya da ke jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su buɗe kan iyakar ƙasar da suka rufe a sanadiyar annobar coronavirus. Haruna Maman Bako daga birnin Kwanne ya aika mana da ƙarin bayani.
Hukumomin na Jamhuriyar Niger sun dauki matakin kulle iyakokin kasar ne sanadiyar cutar coronavirus. Alhaji Hadisu Ladan Masane Illela Local Gamman daya ne daga cikin ƴan kasuwar jihar Sokoto dake garin Illela Local Gamman.
Hukumomi na Niger waɗanda ka faɗi a jiya, sai kokari mun samu matsala rufe border Nigeria. Mutane sun wahala kuma da roƙon Allah da kiran da aka yi mu shugaban ƙasa, Allah ya sa dukkan bododin Nigeria yau an bude su. To ina kira da mutanen Niger, dama ba rufe border su sun kai ba, amma akwai magana kola wadda saboda tsaro mutanen Niger sun ka rufe border. To ina kira gare su su yi kokari su yi koyi da na Nigeria a bude, domin gewaye-gewayen nan zai kawo musu matsalar da babu tsaro a cikin ta. Domin da mutunan kirki da wanda ba kirki ba daji suka bi sannan su shigo, suna da tsaro, suna da likitoci waɗanda ya kamata su hake gabodin su, domin duk wanda ya to a bincike shi a gane wanda ya shigo da wanda ya ta.
Su ma waɗansu daga cikin 'yan Najeriya da na yakitibis da su sun yi wannan kiran ga hukumomin na Jamhuriyar Niger.
Suna na Bashir. Gaskiya gurgudu irin yadda ake magana buɗe bodar Najeriya, gurgudu mun ji daɗi. Da haka ita ma Niger muna fata irin yadda muke ji daɗi wannan, ma muna fata wannan bodar ta Niger a buɗe ta domin komai ta yi kiliya. Ita liƙi saboda corona kware kuwa.
Abdulhadi ran ƙira kusa ga Araba nan muna bakin boda. Gaskiya muna fatan Niger ita ma ta bude boda ta, ko da yake ta liƙi ne saboda corona, amma muna fatan ita ma ta bude sai abin hezan kowa ya ji daɗi sosai yadda ake so.
Sunana Tanimin daga Rumijin Kalmalau. Muna fata da fatan alheri kamar yanda aka bude wannan boda ta Najeriya, kamar wannan boda da ta Niger kace a rukan kulura. To ita kulura ce, kuma muna fata ita ma Allah ka lokacin bude ta.
Inje sunana Kamilu Aliyu kwar local government. Gaskiya ina godiya da bude bododin nan kai alhamdulillah. Ina fatan nan Niger ma su ma su bude nasu, amma dai in Allah ya dana san corona ce ta hana bude su, amma su ma muna fatan insha Allah za su bude.
Alhaji Dai Inna shugaban kungiyar ɗan kasuwa ta gundumar birnin Kwanni ya kira ana zaben garin ga hukumomin na kasar Sam.
Nan ba buda ba, amma buda wanda bai ba saboda wannan ciyo na zamani ya zo kuma ya dawo. To shine muke sauna na Niger har yanzu a rihe take. Abinda fata Allah sauka wannan ibtila'i da Allah ya turo muna, su ma su duba su bude hanya yadda aka bi hanya Najeriya bisa mu ma mu bi. Muna buƙatar su bude hanya su ma su duba su gani komai na Allah ne.
Abinda yasa jama'ar Najeriya ke ci gaba da yin wannan kiran shine irin yanda bin hanyoyin daji suka zamanto ruwan dare ga jama'a a cikin wannan halin na rufe border ta Jamhuriyar Niger domin tsallakawa zuwa kasashe makwabtanta. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
Jama'a kada ku shafa, kuna tsoron sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumar zaben Najeriya ta ayyana watan Nuwamba a matsayin lokacin gudanar da zaben gwamnatin jihar Anambra. Wannan zai faru ne idan gwamnatin jihar Mr. Willie Obiano zai kammala wa'adi a farkon shekarar baɗi. Ga ƙarin bayani daga daraktan labarai na hukumar Mr. Nick Dazan.
Bisa ga doka, saboda duk ayyukanmu na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC, muna kai ayyukanmu bisa ga doka, kuma bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulki da kuma sashi 25 na dokokin zaɓe wato Electoral Act. Ita hukumar zaɓe ranar talata da ya shuɗe ta fidda jadawalin zaɓe na takarar gwamna a jihar Anambra, kuma ta saka wato ranar Asabar 6 ga watan Nuwamba a aiwatar da wannan zaɓe. Kamar yadda aka sani dai, ana zaben nan bisa ga doka, wato kwana 150 kamun wa'adin gwamna ya shuɗe, ko kuma bayan kwana 30 bayan wa'adin gwamna ya shuɗe. To bisa ga sashi 178 na kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma wato sashi 25 na dokokin zaben 2010 wanda aka masoyi, ya nuna kenan wa'adin gwamnati Anambra zai shuɗe ranar 17 ga watan 3 na 2022. To ya zama wajibi kenan a yi wannan zaɓe ko a tsakanin watan 10 da kuma watan 11 wato Oktoba da kuma Nuwamba. To shi yasa ita hukumar zaɓe ta fidda jadawalin zaɓe. Kuma bisa ga wannan jadawali, za a ba da shelan wannan zaɓe wato notice na wannan zaɓe ranar 9 ga watan 6 na wannan shekara. sa'annan kuma washe gari wato 10 ga watan 6 na wannan shekara to ɗan takara suna iya karban form wanda za su cika na nuna cewar suna so su yi takara sa'annan bayan sun cika wannan form za a zo a yi wato zaɓe na fidda gwani a jam'iyyu inda daga bisani wanda ya zama zakara a wannan zaɓe na fidda gwani shine zai zama wato ɗan takarar jam'iyya
a wani wata ne za a gudanar da wannan a hukumance
ranar 10 ga watan 6 na wannan shekara za a kuma fara campaign bayan ɗan takara sun fito kenan daga sakamakon wannan zaɓe na fidda gwani har an mika mana mu sunayensu to za a fara campaign watan 8 ga wannan shekara ranar 8 ga watan 8 a wato Agusta sa'annan ranar 7 ga watan 10 idan Allah ya kai mu ita hukumar zaɓe za ta wallafa sunaye na ƙarshe na waɗanda za su yi takara na gwamna a ƙarƙashin jam'iyyu ranar Asabar 6 ga watan Nuwamba na wannan shekara.
Har ila yau da ita cutar corona tana ci gaba da yaduwa a sassa na duniya yanzu idan wannan lamarin ya ci gaba da bazuwa tana yiwuwa a ɗage shi wannan zaɓen.
A'a ba zai yiwu a ɗaga ba saboda in ka yi la'akari da zaɓuɓɓuka da muka yi a baya a jihar Edo da Ondo ai mun yi su a yanayin wannan annoba ne na corona kuma bisa ga doka ba yanda za a kawo soyi ma waɗannan kwanaki da za a yi wannan zaɓe ba tare da an sami akasi ba. To shi yasa wato wannan zaɓe ya zama wajibi kuma saboda ya zama wajibi ya nuna kenan za a yi shi a yanayin annoban COVID-19.
Shin yanzu kamar naira nawa ne aka ware saboda gudanar da shi wannan zaɓen?
Eh kawai yanzu ba zan ce maka lalle lalle ga ko nawa aka ware ba amma idan ka bani lokaci zan iya bincika in shaida maka.
Director a hukumar zaben Najeriya kenan Mr. Nick Dazan a zantawarsa da wakilin mu Alfonso Okoro Igwe. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurkan. Yanzu kuma ga Binti Ezero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binti Esther jagorar shirin. A ci gaba da duba yadda wasu kasashen duniya ke yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safarar kwayoyin da kuma neman hanyoyin dakile wannan mummunar ɗabi'a da ta zama ruwan dare musamman tsakanin matasa, iyayen gobe da kuma mata. A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyu kuma na ƙarshe za mu sake komawa ga wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger, Sulemomin Barma, don jin hirarsu da Madam Nana Aishatu, ita ma wata 'yar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasar, akan wasu dalilan da ke haɓaka shaye-shayen da safarar ƙwayoyin da kuma wasu shawarwarin da ita ma ta bayar. Bari mu sake komawa birnin Yamai a jamhuriyar Niger ga Sule don jin ta bakin Madam Nana Aichatu.
A haɓaka wannan ƙwayoyin tana nan tana ta ƙara ƙamari a cikin ƙasarmu ta Niger kuma a ƙetare ma nan. Tunda ku diba ku gani waɗansu 'yan ƙasashen waje ne sun ka ƙetaro daga garinsu sun ka zo nan wurin don daga nan wurin Niger ko su saye ta a nan wurin ko kuma daga nan Niger su yi lansan abun ga su yi oda a sako musu ita. Kun gani ko kenan suna son su mai da ƙasarmu kamar dai Black Tournament kuma tattara na wannan ƙwaya kenan. Ya kamata kiran da nike ga al'umma wanga aiki ba na 'yan sanda kaɗai ba ne, lalle 'yan sanda suna ƙoƙarinsu amma ya kamata a ce al'umma ma ta kama. Tunda yau in kun diba kun gani wanga abun ya shahi kowa yo in baka da da a gidanka da yake cikin wannan matsala kana da wani makwabci ko kuma hiya da haka nan kenan gaskiya ya kamata kowa ya kama in kun ga abin da bai kamata ba ko kuma yawa zuwa ga uwaye ma musamman zuwa ga uwaye kaga danka yana da wasu abukai da baka raba da su da sauransu to tun abu tun karye da zahin shi ake bugun shi tun lokacin ne kamata ka tankoro ka rika ku bibiye shi ku ga wadannan irin mutane ne yake tare da su tun da yawanci duka daga nan ne ake farawa
wadannan hanyoyi ne za a yi amfani da su domin sanar da yan sanda kamar wasu wadanda ake ganin cikin unguwa ko a wani wuri inda ba a yarda da mutanen nan ba
hanyoyi suna da yawa hanyoyin suna da amma hanyoyin da sun kai sauki su ne mun ba da lambobi lambobi suna nan da an ka bada da in kun ga abun da bai kamata ba kawai ku yi kira bisa lambobin nan ku shaida musu cewa ga hawan ga abun kun ga alamun ga abubuwan da ake da bai cancanta ba kenan suna iya zawa tun da harin su diba su gani kenan suna nan lambobin sai ku yi aiki da su lambar ita ce 98 08 09 09 09 in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku
to amma komisar wasu na ɗare-ɗaren su tona asirin waɗanda ke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka amma suna gudun kada a je wani abu ya same su daga baya saboda rashin kariya
a'a in dai mutum ya zo wannan muna ba ku tabbatin cewa in ba kai ba kai tunda wata ran zazzabin baki yana sa ka tahi cikin inda kake zamna fada ka ko menene ka tahi kai deja kai ka san da kai ka kira bisa wannan lambar kai ka gayi abubuwan da ake yana ake yi kuma sai ka koma can da baya cikin fadaka ka tai kana hira cikin hira ka cikin wannan tuntuɓin baki ya sa ka tai ka gayi ka ce ai wancan da an kama shi kun gani ko ni na samu na gaya ma 'yan sanda in baka nan ba ai da har yanzu yana nena wannan to kun ga irin wannan in kana magana baka san ba wake da kai kusan ka kenan sai dai kai ka tona ma kanka asiri amma ba dai daga nan wurin ba ana rike sirrin da mutane sun ka bada sai dai in kai ka koma daga baya ka tona ma kanka asiri tunda su nan wurin kawai aikin su kenan bai wane a tai da kuma baya a tai a tura maka asiri tunda in aka tura maka asiri ai gobe wani bai ƙara zawa kuma ya wannan ko kenan sai dai in kai ka tai ka ƙara gani
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Sule Muminu Barma ni ce taku Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo muku wani sabon shirin
yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya da rada Babangida Jibril
jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar da bangar na cewa kungiyar miyatti Allah ta kasa ta bayyana cewa in banda bakin jini ba abinda mulki ke jawo mana karkashin gwamnati mai ci yanzu a yarda kungiyar ta yi da babban sakataren kungiyar miyatti Allah Salih Alhassan ya bayyana cewa makiyaya sun samu kansu cikin wani hali na tsaka mai wuya karkashin jagorancin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari inda kuma ba su jita da dadi ba sakataren kungiyar na miyatti Allah ya bayyana cewa karkashin gwamnati mai ci yanzu wancan jihar Ondo ta ba su wa'adin kwanaki 7 domin su bar jihar har kuma ga kashe-kashe da ake wa 'yan uwansu a jihar Oyo inji Salih Hassan kamar da jaridar da bangar ta ruwaito sai kuma jaridar Dizde daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika alhininsa bisa rasuwan Shehun Dikwa a jihar Borno Alhaji Muhammad Ibn Master Alkanimi na biyu wanda ya rasu a ranar Asabar din nan a wani asibiti da ke birnin Abuja shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana margayi Shehun Nadikwa da cewa ya taka rawar gani wajen wazar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umman yankinsa kuma ya rasu ne a daidai lokacin da ake matukar bukatar sa domin gabatar da shawarwari da tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma jaridar Dizde ta ruwaito fadar shugaban Najeriya na mika alhinin shugaban kasa Muhammadu Buhari ga Shehun Borno da gwamnan jihar ta Borno da sauran al'umma bisa wannan gagarumin rashi da aka yi Shehun Dikwa Alhaji Muhammad Ibn Master Alkanimi na biyu wanda rasu yana da shekaru 75 a duniya. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na kira ga shugabannin kasashen yammacin Afirka karkashin tutar kungiyar ECOWAS cewa su hanzarta wajen kirkiro nasu dabaru na yin gwajin cutar coronavirus maimakon dogaro da na kasashen waje. Jaridar ta ruwaito ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyama, wanda ya wakilci shugaban kasa a wajen wannan taro da aka gudanar da kafofin sadarwar zamani wato internet, cewa akwai bukatar kasashen Afirka su tashi tsaye wajen kirkiro nasu magunguna da kuma na'urorin gwaji maimakon dogaro da na kasashen ketare na cutar corona. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar Guardian, na cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yi kiran samun kafa wata doka da za ta tabbatar da daukan kwararan matakai akan masu aiwatar da sace-sacen mutane da kuma ta'addanci a kasar. Gwamnatin Sani Bello ya furta hakan ne a lokacin rantsar da alkalin jihar Niger Justice Aisha Lamiyi Bawubari a gidan gwamnati. Don haka gwamnan ya yi kira ga bangaren shari'a da kuma majalisa don su haɗa kai domin fitar da wasu dokoki masu ƙarfi da za su kawo ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci. Barnabas Jibrin, Murya Amurka, daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Pakistan sun samar da wasu shirye-shirye guda biyu da za su inganta fannin kiwon lafiya da sa ido kan cututtuka masu yaduwa a kasar ta Pakistan. Na farko shine sabon tsarin da kasar za ta fitar da hanyoyin tabbatar da inganci da karfin magunguna. Kana na biyu kuwa shine yadda kasar za ta iya samun alkalumman cututtuka masu yaduwa. A farkon watan Disamba, hukumar tantance magunguna ta Pakistan tare da haɗin gwiwar hukumar USAID suka bayyana da sabon shirin wanda zai dinga kula da yadda ake hada sabbin magunguna da tabbatar da ingancinsu. Shirin, wanda aka kira shi haɗaɗɗen tsarin tantance bayanai na ƙasar Pakistan, zai taimaka wa kamfanonin Pakistan su samu damar neman izinin hada magunguna da kuma tabbatar da an samar da nagartattun magunguna a kasuwa cikin rahusa. Shirin kuma an samar da shi ne ta yadda zai dace da tanajin ka'idojin hada magunguna na ƙasa da ƙasa da baiwa Pakistan ɗin damar shiga kasuwar magunguna ta duniya. Jami'an gwamnatin Amurka da Pakistan ɗin sun sanar da ƙaddamar da cibiyoyi 155 don kula da yadda jami'an kiwon lafiya suke gudanar da ayyukansu na daƙile yaduwar cututtuka kamar annobar corona a duk faɗin ƙasar. Hukumar USAID tana tallafa ma aikin ba da horo ga 'yan tawagogin aikin karta kwana da ke sashen aikin kula da yaduwar annobar corona. Kana jami'an ana horar da su akan yadda za su yi amfani da alƙalumma wajen gano masu ɗauke da cutar corona a duk faɗin cibiyoyin. Haka zai samar da jagorori a duk cibiyoyin. Mataimaki na musamman ga Firaministan ƙasar a ɓangaren lafiya, Dr. Faisal Sultan, ya bayyana jin daɗinsu ga gwamnatin ta Amurka tare da tabbatar da cewar wannan agajin zai taimaka matuƙa wajen samar da tsarin ƙididdigar cututtuka masu yaduwa a Pakistan ɗin. Amurka da Pakistan sun kasance kan gaba akan waɗannan batutuwan, ba wai kawai ta ɓangaren hukumar tsaron lafiya ta GHSA ba, har ma da aiki a cikin ƙasar da jama'ar yankuna daban-daban. Samun damar gaggauta bibiyar cututtuka cikin sauri, gano su da kuma ɗaukar matakai kan duk wata barazana ga lafiyar jama'a abu ne muhimmi. Hakan ya ƙara danƙon zumunci da ƙawarmu gwamnatin Pakistan da ta samu damar kafa cibiyoyin gundumomi da samar da kusan jami'an kiwon lafiya 300,000 don taro akan duk wata annoba da take barazana ga Pakistan ɗin, a cewar daraktan wannan tafiyar Juliet Koneni. Muna godewa gwamnatin Pakistan saboda wannan ci gaba da haɗin gwiwa da muke yi da samar da tsari tun daga matakin gunduma zuwa na yanki har ma zuwa da birnin tarayya wajen samar da kayan aiki da za su taimaka a daƙile yaduwar annobar corona da ma wasu cututtuka. sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu yi lafiya.